gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5. Saurin gidajen radio sun hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Yusuf Aliyu Harande.
Tare da ni Amina Buhari Auna.
To kin san Amina a duk ranar Talata shirin nan namu na yau da gobe yana duba matsaloli ko kuma abubuwa da suka shafi harkar ilimi da fasaha inda yau ma ranar 11 ga watan Yuni na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan sarrafa bola ko kuma kwalabe da sake amfani da su da robobi da dai sauraron su ta ya kuke sarrafa su ko ko ta ya ake amfani da su.
Za ki ga yanda titi yake zuwa ya ciki ruwa ya cika a shara ta ciki haka amma bisa kaman shekaru 3 zuwa 4 da suke muke ciki yanzu insha Allah ana samun saukin waina kin ga ku wannan sana'ar ta mu tana taimakawa gurin tsaftace muhalli da sauran wasu abubuwa.
Wato ka san gurbacewar muhalli da sauyin yanayi yana jawo matsanancin zafi, ambaliyar ruwa da dai sauran matsaloli da suka shafi yanayi. Harkokin yau da kullun na bil'adama na cikin abubuwan da ke sa haka, kamar sare itace, zubar da bola ya toshe hanyoyi da dai makamancin haka. Shi yasa yau ne hira da masanin al'amuran da suka shafi muhalli domin jin ƙarin bayani, kuma wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ta yi mana hira da wani matashi da ya mayar da wannan lamarin hanyar samun kuɗi.
To Amina, kamun mu tsunduma cikin shirin, bari mu fara da tambayoyin da muka yi ma mutane a shafin mu na zumunta Facebook inda muka tambaye su cewar me kuka sani game da gurbacewar muhalli da wannan saurin yanayi, sai kuma muka ce muku ko wace hanya kuke ganin za a iya gudanar da waɗannan matsaloli a umfani da su hanya da za su umfani al'umma, sai kuka amsa muna ga yadda kuka amsa muna.
Ta fito ne daga Shehu Adamu Rajau, yace to gudunmuwar dai ba ta wuce tsaftace muhalli ta hanyar kwashe shara da kwata da sauransu, domin dai muhalli shine rayuwa. Idan kuma muhalli ya samu matsala, to rayuwa za ta gamu da cikas. Allah ya kare.
To amin. Sai kuma amsa na gaba daga Adamu Abubakar Bajoga, inda shi kuma yace salam filin yau da gobe ikon Allah, gaskiya gurbacewar muhalli rashin tsafta ne, sannan kuma yana kawo cututtuka gaskiya.
Shi kuma Sani Lawal Umar yace hakika yawan zubar da shara ko ina yana lalata muhalli, da kuma yawan kona shara wato bola duka abu ne mai kawo gurbatar muhalli.
To sai kuma amsar H Farawa Isa, shi kuma yace gurbacewar muhalli wata matsala ce wanda dan adam yake jawowa ta hanyoyi da yawa. Hanyoyin magance matsalar suna da yawa, kamar dasa itace, takaita amfani da abubuwa masu fitar da sinadarin carbon da dai sauransu.
Shi kuma Jabir Yahaya Muhammad yace hakika gurbacewar yana kawo matsala da cututtuka da dama a cikin al'umma.
To sai Haruna Abdulmumini mai gwado, shi kuma yace gaskiya gurbacewar muhalli yana jawo cututtuka da dama kamar malaria da sauransu, sannan hanyoyin da za a bi a kawo da wannan matsala da yawa, amma dai ya kamata a riga kulawa da hanyoyin ruwa sosai.
Shi kuma Buba mai gora gashuwa yace a daina zubar da datti a magudanar ruwa.
Sai kuma amsar Wada Kauri Yunusa, inda yace yawan sarin bishiyoyi barkatai kamata yayi gwamnati ta kafa doka mai karfi musamman a Najeriya da Niger, domin nan gaba Afrika gaba ɗaya za ta zama Sahara.
Sai kuma amsar Safiyanu Muhammad Magariya yace a gaskiya gyara muhalli wani abu ne mai matukar amfani ga rayuwar dan Adam da fatan alkhairi a gare ku yau da gobe.
To shi kuma Ashiru Bala Muhammad cewa yayi ya kamata gwamnati ta sa ido akan kamfanoni domin yawancin injinan da suke aiki da su suna fidda hayaki da yawa a bangaren abubuwan hawa kuma an samu sauki saboda yanzu abun hawa da yawa yana da marasa hayaki.
Shi kuma Bulama Muhammad Budumma yace a gaskiya ni a sani na gurbacewar muhalli laifi ne na gwamnatoci saboda ba sa daukan wani kokwaran mataki a gwamnatance game da gurbatar muhalli.
Sai kuma amsar Muntaka Liman Tureta shi kuma yace sauyin yanayi kan ba a cewa komai don kullun abin sai karuwa yake yi. Hanya mafi sauki ita ce a rage kashe itace a kuma yi kokarin dasa wasu.
Daga ƙarshe Ibrahim H. Daneji yace yau da gobe mu dai mun kasa kunne don mu saurari bayanin masanan da kuka gayyato mana a cikin shirin. Nagode.
To mu ma mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu. To yanzu kuma bari mu je ga hirana da Dr. Usman Isiyako malami a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. To data yau muna tattaunawa ne akan gurbacewar muhalli wato illolin sauyin yanayi kenan. Wani irin bayani zaka yi wa masu sauraro akan shi sauyin yanayin da ma gurbacewar muhalli?
To an magana akan sauyin yanayi ya kai mata majalisa ne su gane cewa sauyin yanayin nan ko dan adam yana nan ko ba mun da ma yanayin yana canjawa daga zafi koma sanyi daga sanyi ya koma kankara daga kankara ya koma zafi. To amma yanzu wannan canjin yanayi da magana kai wanda ne a yanzu shi ne wanda dan adam yake hanyar wajen kara saurin yanayin yadda yanayin yake canzawa. So shi canjin yanayin yana kawo abubuwa daban-daban na san za mu tattauna su a gaba.
Waɗanne irin harkokin ɗan adam na yau da kullum ke hanzarta shi sauyin yanayin?
Yake akwai al'amura da muke yi na yau da gobe wanda muke dogara a kansu na saboda rayuwa. Misali kamar yanzu a ce amfani da itatuwa. So shi sare itace wani abu ne wanda ya zama ɗan adam kusan sai ya yi shi. Akwai wanda misali dafa abincin su dole da ita ciki. So wannan kallon zai zama ke amfani da shi ko gas ko wani nau'i na dafa abinci na makamashi. Yawanci mutane ba shi suka sani ba itatuwa suka sani. So dole ne a sare itace. So sare itace wani abu ne wanda sosai yake kawo matsala da yanayi. Hali yadda sare itace yake kawo matsala shi ne su wannan itatuwan da muke ganin su koraye suna wani sinadari a jikinsu wanda yake karban wani iskar gas da ake ce ma carbon dioxide a turance yake sai fi amfani da shi sai fi abinci sai ka fitar kuma da iskar gas da ake ce oxygen wanda hukumar ne numfashi da ita. So wannan korayen da ne kin da suna matuƙar taimako muhalli wajen sauko wannan iskar gas wanda su rike mana ita ta raba ta daga sama ta dawo jikinsu. To idan aka koma ana sare itatuwan ce zama tsoro wannan aikin da suke mana da iliyo su yi shi ba kuma sannan wanda suka tara shekara da shekaru mun kona shi mun sake mayar da wannan iskar a sararin samaniya to sai ta kara koma ta ci gaba da haifar da wannan a cikin yanayi ko kuma mai yanayi da ake magana kai.
Haka.
Na ɗaya kenan sannan kuma abu na biyu da muke yi shi ne misali gine-gine. To idan muka zo muna gini yawanci muna toshe madagar ruwa muna canja yanayin yadda yake canjawa sararin samaniya. To sai zama cewar maimakon ruwa ya dinga dangin da ya kamata ya zo mun da su da shi ko mun titina mun yasa abubuwa ke ko wani haifar da wasu matsalolin da za su zo su gane mu kamar misali yanzu matsalolin da ake fama da shi ta ambaliyar ruwa. To ambaliyar ruwan nan yana ɗaya daga cikin matsalolin canjin yanayin da yake faruwa da kuma mu kan wannan abubuwan da muke yi na gine-gine. Sannan kuma akwai magana amfani da makamashi wajen tafiye-tafiye misali ta kiwa hofa ko jirgin sama ko babur duka sai ka zuba musu mai. To wannan man shi ma wannan man ne komi iska da ke fitarwa ita ake ce ma carbon dioxide take koma kuma sararin samaniya tana ƙara haifar da dumamar yanayi.
To menene illolin yin haka?
Eh to akwai illoli da dama yanzu misali da na fara magana akan ambaliyar ruwa. So ambaliyar ruwan nan idan har yanayi ya ci gaba da canjawa sai zama cewar wasu wuraren da da ba sa samun ruwa da yawa sun koma suna samun ruwa fiye da kima. Sannan wasu wuraren kuma da suke samun ruwa za su koma kuma ba sa samun ruwan ma kwata-kwata ko kuma a yi shi kan kanan. So matsalar gwamnati ne gonaki da suke ko noma da muke dogara da ruwan sama zai zama cewar akwai wasu wurare a doron duniyar nan da idan canjin yanayin nan ya kare ci gaba da nisa ma za su daina samun ruwa. kuma wurin da ke samun ruwa wata biyar wata shida shekara ne kuma ana samun wata biyar wata biyu sai da kaza a samu matsalar abinci sosai da aka kiba da cin yanayin kuma kuma akwai matsala ta fari sai farin nan shi ma kuma zai yi kamar opposite din yancin ruwa da yawan da zai zama wasu wurare kwata kwata za su yi sarrafa ruwa ya zama mutane ruwan da za su sha ma za su samu suna da matsala sannan kuma akwai matsalar da cin yanayin ne ke kawo ma wasu halittu wanda ba dan adam ba a duniya misali kamar yanzu dabbobi da suke rayuwa a cikin daji suna samun wurin zama a cikin dazuzzuka suna samun abinci idan canjin yanayi ya zo yi nisa zai zama cewar abincin nasu ya ragu wurin zaman nasu ya lalace dole ce su hakawa daga wani guri zuwa wani guri sannan wasu ma za su mutu a harka sannan kuma akwai matsalar rashin samun ruwan sha cikin ruwan sha wannan wanda muke sha shi ma yana da karanci sosai kuma aka ci gaba da canjin yanayin ne zai zama ruwan da dan adam zai sha shi ma zai
haka a matsayin mu na ƴan ƙasa wani irin gudunmuwa ne mu ma zamu iya badawa wurin gyara muhallin mu
to akwai hanyoyi da dangan da za a yi akwai hanyar da mutum shi zai yi da kai akwai kuma hanyar da al'umma ce gaba da zai kasance da tare da kai misali idan mutum shi yana da matsala ya auce ya fahimci cewa canjin yanayin nan gaskiya ne kuma canjin yanayin nan sai kuma matsala to akwai abubuwan da mutum da yawa wanda ya kamata mu rage misali yanzu amfani da makamashin itace ko ya kamata ni tunanin cewa duk wani ice kwaya da aka sare shi a daji aka zo aka dafa abinci da shi yanayi kake cutarwa sai mu kwa ci gaba da amfani da itatuwa ya ne dinga amfani da wajen samun makamashin da ba daga itace ba kamar misali kalanzir da gas da sauransu to wannan kenan sannan kuma akwai maganar misali da muke cewa gwamnati ko mutane al'umma gaba da su taru kamata ya koma a yi wani kuma sun yi ana yi ci gaba da kirkiro abubuwan da ake cewa renewable energy wanda misali yanzu makamashi ne zaka samu ta hanyar ruwa ko makamashi ne shi zaka samu ta hanyar amfani da iska ko zafin rana so kuma da iska mun ta kakawa haka nan in muka tare ta za ta ba mu abin da ya kamata mu kona mu amfani da shi ne mako mu ne misali ta tura da sauransu kuma kuma akwai magana fitil wata ga mutum wani lokacin ba wani dalilin mun tafiya sosai ya zuwa mai a mashin ta ko a dubi sama kawai ya tafiya in kowa na kona mai yana tafiya duka wannan iska da ta dan ake saki kana tana ci gaba da kawo wannan canjin yanayi kuma kuma akwai misali amfani da leda plastic wannan leda nan babban magana ce yanzu ya kido su kasashe ina zuwa yiwa ma an zo an fara doka akan amfani da ledoji sai da ledon nan ita ba tana akai amfani da ita akai sake ta tana dadewa ba ta narke ba ya kaga ta yi shekaru daruwa ba ta narke ba so in iska ta kwashe su ko ruwa ya kwashe su zai kida suna tafiya suna karewa a cikin teku sai kaga ne cikin tekun nan kuma kifaye da sauran namun ruwa da suke rayuwa a cikin ruwan nan suna samun cutuwa kwarai kwarai da gaske saboda maganar ledojin nan da ake amfani da su sai kuma idan suka ci ledan dan adam ya yi ciki sun shi ma kuma zai amfani da shi kuma shi ma zai haifar mana da cututtuka
mun gode kwarai da gaske daktar da wannan bayani da kai mana sai kuma nan gaba insha Allah idan mun sake tuntuɓin ka akan wani batu
to a gaida Dr. Usman Isyaku na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC a shirinmu na yau da gobe kuma yanzu bari mu je ga hirar da wakilar sashen Hausa na muryar Amurka Zainab Babaji ta yi muna da wani matashi mai sana'ar bola jari
To jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka a yanzu haka ina titin Bauchi dake nan cikin garin Jos kuma ina tare da wani wanda yake sana'an nan da ake kira bola jari wato inda ake tsitsince kayayyakin da aka wawwatsar kaman su robobi su gwangwanaye da sauransu sannan shi wannan matashi yana amfani da su ne wajen inganta rayuwarsa tunda yana sayarwa ana kaiwa wurare ana saya kuma banda haka yana taimakawa wajen tsabtace muhalli menene sunanka
assalamu alaikum sunana Bashir Amina Abubakar
to ga kana wannan sana'a ta bola jari ko kuma a ce tsintan kayayyakin da aka zubar a bola me yasa me ya baka sha'awan wannan sana'a
alhamdulillah da farko dai abin da ya bani sha'awa a cikin wannan sana'a shine farko sana'a ce mai rufin asiri da take ciki wanda duk wanda ya shigo cikin ta insha Allah magana ta wani shiga yanayi na mara kyau a cikin rayuwa insha Allah zai samu sauki a cikin rayuwarsa to bayan nan kuma muna samun alfanu a cikin ta wanda a ciki muke samu muke ci da iyalanmu ƴan uwanmu iyayenmu kannanmu asali ma wasu suna zuwa daga wani gefe wa'anda suke kaman matasa ne wa'anda ba su da aikin yi suna zuwa wurare da dama domin su inganta rayuwarsu kaman harkan shaye-shaye da sauransu muna taimaka musu da wannan sana'a suna samu suna rike kansu da sauransu ana sa suna canza rayuwarsu ta zama hanya mai kyau to insha Allah wannan sana'a dai a takaici abin da muke samu daga cikin ta kenan
to ina kuke tsintan wa'annan kayayyaki da wato na ga nan ga robobi ga karafa da sauransu a ina kuke tsinta
alhamdulillah wannan dai abubuwa da muke tsinta insha Allah wannan abu iyade daga cikin abin da zamu iya kiran shi abu ne kaman wanda yake gyara muhalli sannan kuma abu ne zaka je cikin datti cikin bola cikin kwata cikin wani lokaci ma cikin bayan gida kashi kenan ana iya zuwa tsinci abu daga ciki kamar roba da ke gani haka ba samu roba a guri mai kyau gaskiyar magana kenan roba kin ganta da kin gare ga ta nan mun tara ta to amma ba samu ta a guri za a ce tsaftataccen guri ne sai ya zama ne kaman kan bola ko cikin rafi ko wani abu makamancin haka kaman gungumi karfe wani lokaci akwai mota akwai kuma gumagumai wanda ake samun sa a cikin shi ma rafi cikin bola cikin kwata cikin wasu abubuwa kaman goran suwan wata da ke gani shi ma kusan the same thing haka har muna nema yanzu insha Allah muna so ma leden fiyota da ke ganin shi muna nema mu fara siyan shi ma nan da dadewa ba da lokaci ba sannan kwali ma da ke gani shi ma muna yin shi to amma bisa yanayin ruwa da yazo duk muna yi wannan abubuwan kuma a gaskiya wannan abu ne da gashi dai sana'a ce amma kuma muna taimakawa muna gyara muhalli da wasu abubuwa muna gyara muna cire shara da sauran wasu abubuwa a cikin insha Allah
wato wannan mako an yi bikin wato tsaftacin muhalli ko kuma gyaran muhalli yanda muhalli kaga muna shakan iska daga muhalli ne da sauran abubuwa sannan waɗannan abubuwan wani lokaci sukan zama illa ga rayuwar dan Adam kun fahimci cewa kuna taimakawa wajen tsaftace muhalli ne
a gaskiya sosai ma sosai 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 dan zamu iya cewa muna ɗaya daga cikin waɗanda suke kawo tsaftace muhalli a cikin ƙasar nan dan idan ya cewa ba da dan masu harkar jari bola ba a gaskiya idan kika ce kaman hanyar mugudanar ruwa wasu abubuwa da sauransu dai zaki iya tunawa a shekarun baya in Allah ya kawo kaman damuna kaman farko ruwa ko na biyu haka zaki ga yanda titi yake zuwa ya ciki ruwa ya cika a shara ta ciki haka amma bisa kaman shekaru uku zuwa hudu da suke muke ciki yanzu insha Allah ana samun saukin waina kin ga ku wannan sana'ar tamu tana taimakawa gurin tsaftace muhalli da sauran wasu abubuwa insha Allah
to ga yara kanana da matasa saffa-saffa da na gani a nan su ma suna aiki a karkashin ka ne
eh gaskiya kan suna aiki a karkashin mu sosai sosai dan gaskiya Allah a kasar da muna da yara da suke kawo mana kaya a nan gurin da muke sama da yara 150 wanda kuma akalla ma ke na ga miki wannan dan sun fi 150 gaskiya amma akalla muna da sama da 150 dinga kuwa ce duk inda kake harka da yara sama da 150 a guri ai ba karamin guri bane wanda kuma wannan gurin inda a ce za a zuwa inganta mana shi ya zama a ce guri ne wanda za a inganta mana sana'a ko wani abu haka insha Allah ina ganin sanadiyan wayannan yaran da muke da su 150 insha Allah za mu samu sauki na rayuwa da su gashi dai kina ganin yanzu akalla a nan akwai yara kusan 30 da wani abu haka wanda ma cikin bikin sallah kenan to a ce kuma ki zo ba a cikin bikin sallah ba kuma yake ganin zaki samu gurin ai ba a magana kenan to a gaskiya muna da yaran da suke kawo mana kaya a gurin sosai sosai gaskiya
to ya kuke sayan wannan kaya
kowane kaya iya da farashin shi kin ga kaman karfe da farashin shi kaman roba da farashin shi kaman kwali wado dai baki ga kwali a kasa ba amma shi dai muhimma dai muna siya kaman gora da farashin ta kaman akwai dai abubuwa wanda ba za ki gansu a fili ba ka dai duk kowane abu da farashin shi iya nan is depends da yanayin abin da muke siya sannan kuma abu ne da yake hawa ya sauka yana iya hawa yana iya sauka
kaman farashin hatsi da
haka yake shi ma yauwa zaka iya siyan kaya a yau ka ajiye ka tara shi a anjima a kira ka a ce maka kaya kare to kamar zaka yi kuma siyan kaya a yau ka tara ka ajiye a kira ka a ce maka kaya hau duk irin wannan abubuwan gaskiya muna samun haka a cikin sana'ar mu
wato au kuke ko dai kuna kallo ne kawai da ido sai ku kiyasta kudin sa
eh gaskiya muna aunawa ne yanda muke sa shi akwai scale kilo kilo kg kenan akwai kilo 1 kilo 2 kilo 3 kowanne abu zamu sa shi a scale wannan kilo 1 ne wannan kilo 2 ne sannan muna sa kilo 1 da rabi kilo 2 kilo 2 da rabi kilo 3 idan muka sa kilo 1 na wannan mun san kudin sa idan muka sa kilo 1 na wannan mun kowanne mun san kudin shi to kowanne abu auna shi muke yi ba wai muna tara abu mu sai shi haka a kasa bane sannan wa mun tashi sai muna zuwa mu je a auna mana a scale su ma a yi amfani da shi
to yanzu idan kuka tara wannan kaya wa yake saya ina kuke kaiwa
eh to gaskiya wannan kaya nake gani kowanne da inda ake kai sa in ga kamar roba mu muke siyanta daga nan gurin idan mun siyata kuma akwai inda ake cewa ne family 7 kenan inda ake zuwa ake nika ta ake melting din ta engine sannan an melting din ta an nika ta engine ya supply din ta zuwa Kano daga Kano kuma za su renew din ta ta dawo yawa ma'aikatan kamfanin kenan kamar roba da nake ga mi kenan kamar goran su mota shi ma the same thing haka za mu tara shi a nan mu kai shi a hada shi a yi kano da shi, amma kuma kaman karfe kinga shi Lagos ake da shi da wasu abu kaman aluminium haka shi ba muna yin kano da shi, kaman waya muna yin kano duk dai da sauransu dai kowane abu inda ake kai su haka. Yawa ba kuma ana hada abun a kai su guri ɗaya bane, a karfe inda ake kai shi daban, roba inda ake kai ta daban, gora inda ake kai ta daban, kwali inda ake kai shi daban, alimi duk dai abubuwan da suke a cikin harkan kofa, harkan gongon, harkan bakwal kenan. To kowanne abu iya ɗaya daga cikin aimunsu ai yana ana bambanta gurare ne mabambanta da ake kai kayayyakin inda ake sarrafa su. Yawa
to dazu mun fara magana wato gyaran muhalli ko kuma tsaftace muhalli.
Eh to gaskiya alhamdulillah in dai aka zo maganar tsafta ko alfanu ma al'umma za mu iya cewa kusan aikin lada ba muke yi gaskiya insha Allah, dan duk wanda zaka zo ya tara wani abu datti ko wani abu a cikin gidan shi ko a lungun shi ka zo ka kwashe masa ba tare da ya dauki CC ya baka ba, kusan za mu ce aikin lada kake yi. Wato dai muna yi ne dan kanmu, amma kuma aka duba to wani fanni insha Allah wannan aikin ne lada, domin aka ce mahal tsaftace ma dan manzo Allah ma ya faɗa kowa ya san wannan ita tsafta tana ɗaya daga cikin alamun cewa kana da imani. To kinga alamun haka ya nuna cewa duk mai irin wannan nema ya tsaftace guri iya aiki ne na lada, tunda duk abin da ya zo inda maganar manzo Allah suna ta manzo Allah aiki ne na lada, za mu yi kiran wannan abin a matsayin aikin lada. Sannan kuma in aka zo maganar kuma muhalli, muna iya ƙoƙarinmu ko mu gurinmu da muke zama. Yau da kin zo kinga gurin ana cikin bikin sallah, yau muka kuma dawo kaman fara siyan kaya da sauransu, odo da kinga gurin ba wani tsaftace bane, amma a ce zaki zuwa cikin misali satin da muke asalin siyan kaya insha Allah ba zaki gurin haka da sauransu ba, dan gurin zaki same shi a share da sauransu haka. To haka inda za mu je mu dibo kaya, inda za mu zo mu sa shi mu sarrafa shi daban, inda za mu zo na mi mu'amalar mu ci abincin mu kwanta mu huta, haka shi ma zaki same shi a tsaftace yake insha Allah. To muna kokari yadda zamu yi wannan lamarin kuma.
To amma kuna da kungiya?
Eh to gaskiya a yanzu ba mu da kungiya, ba a yanzu magana nake miki, amma muna kokari kuma, amma kamar manya-manyan jiloli kin san kowa yana da uban gida haka, su zaki samu suna da kungiyoyin su haka na zaman kansu da sauransu, amma mu kamar mu kananan jiloli haka yanzu dai muna kokari a cikin shekarun nan idan Allah ya shiga lamarin ya amince mana, muna kokari mu kafa kungiya ta mu ta kanmu ta small scrap scale, muna kokari mu kafa wannan kungiyar mu samu ta suna mu zauna under ita domin mu san inda zamu dinga tafiye da al'amuran mu a cikin ta.
Abin da yasa na yi wannan tambaya dan na ga rumfuna waɗanda duka kuma na san sana'a ɗaya kuke yi, kuma kaga kamar hukumomi idan za su ba da koda tallafi ne ko wani taimako sukan bi ta hannun kungiya ne, me kuke ganin kamar ita hukuma ya kamata ta yi muku musamman tunda kuna taimakawa wajen tsaftace muhalli, sannan kuma kun ɗauka a matsayin sana'a ne da za ku inganta rayuwanku maimakon zaman banza?
Eh alhamdulillah, kamar yadda na faɗa a baya duk wanda za a ce an tara matasa mutum 100-150 kuma suna neman na kansu, ba sa zuwa su tara hanya, ba sa zuwa su yi sata, suna neman na kansu, wannan gurin na tabbata duk wanda ya kalli gurin ya san cewa guri ne asalin guri standard guri na wanda ya kamata hukumomi su shigo su tallafa mutane. Muna buƙatar tallafa hukumomi. To amma sai dai yanayin yadda ƙasar take tafiya, akwai lokacin da muka yi wani yunkuri kaman wani harkan kaman wani ɗan siyasa haka da sauransu, muka je da manufarmu muka kai mai a rubuce haka a lokacin Allah dai ya yi beje gurin ba, amma ya ba mu insurance cewa har in ya je gurin zai mana wasu abubuwa na rayuwa da sauransu haka. To amma daga nan dai ba mu kara tuntuɓin wata hukuma ta mana wani abu wai a cikin sana'armu ba, amma a gaskiya a ce hukuma za ta shigo cikin wannan lamarin namu ta tallafa ta zo ta sa mana hannu a ciki. To insha Allah ina tunani kaman harkan da ake ta magana, harkan shaye-shaye ana neman a dakile shi, harkan sara suka, harkan robin fashi kenan da sauransu, har in za a shigo wannan sana'a ta mu a zuwa tallafa mana a shiga ciki a yi da masu gidan da suke cikin harkata, insha Allah ni ina ganin a cikin kashi 100 za a samu kashi 80 sauran saukin wa'annan abubuwan insha Allah, dan a gaskiya muna harkoki da irin wa'annan masu harkokin sosai kamar harkan shaye-shaye, harkan waye da sauransu, sannan kuma muna da kusanci da su sosai. Muddin aka ce an zo an hada kai da mu da sauran wasu abubuwa haka, to insha Allah na san hukuma mun san su sun san mu, mun san kuma irin maganar da suke suna jin maganar mu, muna jin maganar su, mun tabbata kuma muka gaya musu za su fahimce mu da sauransu. To hukuma ta shigo ta nemi mu muka zauna da su haka, da mu ta ba mu tallafi, ta ba mu shawara, mu ba ta shawara da sauran asuba, to na san insha Allah za a samu sauki da wannan.
To masu sauraron mu, wani matashi kenan dake harkan bola jari, anan kuma akwai yara da yawa da dama da na samu wanda su suke debo waɗannan kayayyaki suna kawowa domin a saya. Me sunanka?
Usama.
Usama Billadin?
Eh, Usama Billadin.
Mala Usama, na same ka anan kana harkan nan ta bola jari, wato kwaso kayayyaki kamar robobi da su karafa ku kawo nan domin saidawa. Me ya baka sha'awan wannan sana'a?
Gaskiya ni abin da ya bani sha'awa saboda naga in na fita na nemo in na sayar ina samun abu da ran cinasha na sikayen da ransa hanna taimaki iyayena.
To amma kuma kana makaranta?
Eh, ina zuwa makaranta.
To wani lokaci kake samu har ka je ka debo waɗannan kayayyaki?
Muna zuwa makaranta karfe, muna tashi karfe 1. Shine in muka tashi muna zuwa, ina zuwa a lokacin da je nan nemo kafin karfe 4 na dawo. In na dawo yana siyare na koma gida.
To zuwa yanzu ka samu alfanu sosai, kana iya taimakon kanka ka sai sabulun wanka da sauran biyan bukatu?
Ai, ina samun komi, ina siyan komi da kaina. Har na biya wa wasu ma.
Kowace rana misali za a ce nawa kake samu?
Gaskiya kowace rana ina samun 2,000-2,500.
Sunana Aliyu Yahaya. Muna harkar bolan nan, muna zuwa angoyi da dama haka, su Federal Lako, su Dadin Kowa, su Nepa, su Lamingo, ba inda ba ma shiga. Idan muka shiga amma halakdin mu muje zuwa mu nema, amma mutane sai su dinka ce mana barayi har a dinka kawo ƴan wannan mu ana dukan su. Mu abin da muke so dan girman Allah a duba a taimaka, tunda mu ba ma yin wannan abin. Neman halakdin mu muke yi, a san yace da ayi a tallafa mana.
Eh, to ai Haji Aliyu, wani lokaci ƴan uwanku ka san duk sana'an nan akwai masu bata gari wayanda
akwai bata gari sosai sosai sosai. Akwai bata gari.
To amma ku a matsayin ku na masu wannan sana'a, ta yaya za ku fitar da wayannan bata gari?
Za mu rinka ganewa, idan mutum ya kawo kaya mara kyau da mu kama shi, mu ba hukuma shi. Shikenan magana ta.
To Haji Aliyu, gashi naga ana ta auna kayanka, wani alfanu kai kake samu a wannan sana'a taka?
Ni ina samun amfanin in taimaki iyayena, in sa sutura, in yi wanka, in sa kaya mai kyau, in ci abinci, in dan ajiye wanda ko da rashin lafiya haka. Saboda kin ga yanzu mun fara kaiwa munzalin manya, ko ba haka ba? Ya kamata a ce mu ma din muna ajiya saboda mu samu mallakin kanmu gida haka. Abin da yasa kenan ni nake wannan harkar.
To yanzu gashi na an yi sallah, kai ka sayawa kanka kayan sallah?
Ni na sayo kaina kayan sallah.
Kamar nawa kake samu a rana?
A rana ina samu kamar 2,500.
In ka samu wannan kuɗi, kakan ci abinci ne kawai ko kuma dai akwai asusun da ka ajiye domin ka dinga ajiya?
Ai, shine na ce miki, ina ba da ajiya, ina ajiyewa a gida haka saboda gaba ko rashin lafiya ko kadara wanda mutum zai siya haka.
To daga ƙarshe menene buƙatan ku na masu wannan sana'a?
Buƙatan mu kawai mu a tallafa mana in mun shiga angonni wanda aka ga buhunsa akwai barna, to a kama shi.
Abdulmumin Zakari.
To Haji Abdulmumin, me ya baka sha'awan shiga wannan sana'a ta bola jari?
Eh, menene ya bani sha'awan shiga ta bola jari? Ina zuwa in samu abin da ran kashe, kuma an na taimata kaina, kuma an na yi ton diya da kudaden.
To kana makaranta?
Ina makaranta.
Eh, wani makarantan boko ko na Muhammadiyya?
Makarantan boko na Muhammadiyya ma ana zuwa, amma ya bayan sallah da a koma shi.
To yanzu wani lokaci kake samu ka tafi makaranta har ka dawo ka je bola jari?
Ana tashin mu a school karfe 2:30. Addan iya dawowa yana gangara shi. In na ga dama an haura sabon layi na, in na ga dama an je gara na caɓi, in dan caɓo yana wuro na zo na siyar a nan gurin.
Amma kana samu alfanu sosai?
Ina samu, wata ran samu 500, wata ran samu 450, wata ran 250.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da injiniya mu na yau Mr. Patrick Deya, da abokin aikina da ya taya ni gabatar da wannan shirin Yusuf Aliyu Harande. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.
Omi kake a duniya ka santa Allah, omi kake a duniya santa Allah. Mama, she. mubashi.